Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 13 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji halin da ake ciki tun bayan hare-haren nan da aka kai Sokoto. Za kuma a ji irin matakin da hukumar Alhazan Najeriya ke ɗaukawa don shawo kan matsalolin da maniyyata suka fuskanta shekarun da suka gabata. Maryam Dauda na tafi da shirin Kallabi, sai kuma Naziru Hafsawa ya shigo da sharhin jaridun Amurka. Akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Birnin London da ya shiga rudanin siyasa da zanga-zanga da aka yi ta yi a kan titina saboda Donald Trump na karɓar bakuncin shugaban na Amurka wanda ya isa birnin a jiya Alhamis. Wannan ita ce ziyararsa ta farko a ƙasar ta Burtaniya tun bayan da ya hau kan karagar mulki kusan watanni 18 da suka gabata. Gabanin isar shi Burtaniya, shugaba Trump ya kwatanta ƙasar a matsayin wuri da ya yi ɗumi. Trump da mai ɗakinsa Melania sun samu tarɓar ma'aikatan ofishin jikadancin Amurka ne da ke Burtaniya. Ziyarar Trump da mai ɗakinsa na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Prime Minister Theresa May take fuskantar ƙalubale bayan da ministan kukin wajenta wato Boris Johnson da wasu jami'an gwamnati suka yi murabus a wannan makon a wani mataki na nuna bore kan wani sassauci da Burtaniya ke shirin ɗauka a shirinta na ficewa daga ƙungiyar Tarayyar Turai. Shugaba Trump ya yi a fatan Amurka da Burtaniya za su cimma matsaya ta fuskar kasuwa wato cinikayya. Wannan kuma wani batu ne da Trump ya samu damar tattaunawa da Prime Minister May yayin wata liyafar ban girma da aka shirya musu wacce suka halatta tare da mai ɗakinsa ƙarƙashin jagorancin May a daɗaɗɗiyar fadar Blenheim da aka gina tun a ƙarni na 17 wacce ke da tazarar tafiyar kilomita 100 daga arewa maso yammacin birnin London. Kwanaki kaɗan kafin haɗuwar da za su yi a Helsinki, babban birnin ƙasar Finland kenan, shugaban Amurka Donald Trump ya kwatanta takwarar aikinsa na Rasha Vladimir Putin a matsayin mutum wanda ba aboki ba ne ba kuma abokin gaba ba ne. Ya ƙara da cewa Putin abokin gogayya ne kawai, yana mai fatan cewa watakila wata rana zai zama abokin, amma dai ni ban san sa sosai ba. A ranar Litinin ta gabata ne aka tsara shugabannin biyu za su gana a birnin na Helsinki, inda Trump ya ce zai ɗago batun wata matsaya da aka cimma tsakanin ƙasashen biyu ta amfani da makaman nukiliya masu tafiyar matsakaicin zango da rashin ta ki mutuntawa da kuma batun katsalandin da ake zargin ta yi a zaben shugaban ƙasar na Amurka a shekarar 2016. Jam'iyyun adawa a Zimbabwe sun fara nuna shakkun cewa jam'iyyar mai mulki ta ZANU-PF ba za ta gudanar da zaɓe cikin lumana ba nan gaba a wannan wata. Wannan kokwanton na zuwa ne bayan da aka gaza samun halartar ko ɗaya daga cikin wakilan jam'iyyar wajen bikin ƙaddamar da wani kundin manufofin kare haƙƙin bil'adama da ƙungiyar Amnesty International ta jagoranta a jiya Alhamis. Da yawa daga cikin mambobin sauran jam'iyyun siyasar ƙasar sun halarci taron a lokacin da ƙungiyar Amnesty International ta ƙaddamar da manufofin kare haƙƙin ɗan adam a Harare, babban birnin ƙasar. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da dama sun sha zargin tsohon shugaban ƙasar Robert Mugabe da yin amfani da tsare mutane da azabtarwa da yin garkuwa da jama'a domin ci gaba da zama a kan karagar mulki. Amma mataimakin shugaban ƙungiyar Amnesty ya ce wannan lokaci ya wuce. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Pakistan ana zargin cewa 'yan sanda sun yi awon gaba da ɗaruruwan magoya bayan tsohon Firayim Ministan ƙasar Nawaz Sharif kwana guda kafin ya koma ƙasar tare da 'yarsa Maryam Sharif, wacce ake ganin ita za ta gaje shi a fagen siyasa, yayin kuma da dukkan su ke fuskantar yiwuwar a tsare su a ƙasar. Mambobin jam'iyyar Sharif ta League N ko kuma PMLN a taƙaice sun ce kamar ɗumbin magoya bayanta da aka yi yunkuri ne na hana ba Sharif cikakkiyar kyakkyawar tarɓa a Lahore, inda zai isa a yau Juma'a tare da 'yarsa a wani jirgin fasinja. hukumomi aladdin Punjab sun ce ba su da ba a ba su izinin a kama kowa ba, amma wasu rahotanni sun rawaito cewa ‘yan sandan sun ɗauki matakin kaman ne saboda a kaucewa tashin hankali a birnin gabanin isowar shi. A ranar Juma'ar ta gabata, wata kotun da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta yanke wa Sharifa hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 10, yasa kuma na shekaru 7 a wani zaman kotu da ba su halatta ba, bayan da suka gaza yin bayani kan yadda suka mallaki kadarori masu tsada a London. Shi dai Sharif na zaune ne a London da ‘ya’yansa, inda yake jinyar matarsa wacce ke karɓar magani saboda cutar daji ko kuma kansa da take fama da ita. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya samu wani sako mai faranta rai daga takwarar aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wanda ya yaba mai kan irin yunkurin da yake yi na ganin an kyautata dangantaka tsakanin ƙasashen biyu, da kuma ƙoƙarin da yake yi na ganin an aiwatar da matsayin da suka cimma ta bai ɗaya wacce suka rattabawa hannu a taron da suka yi a Singapore. Shugaban Trump ya wallafa hoton sakon a shafinsa na Twitter haɗe da fassara cikin harshen Ingilishi. Yana mai cewa sakon alama ce da ke nuna cewa ana samun ci gaba. An fitar da sakon ne ranar ɗaya da ran da rahotanni suka nuna cewa jami'an Koriya ta Arewa sun ƙi halartar wani taro a jiya Alhamis da takwarorin aikinsu na Amurka, inda ya kamata su gana kan yadda za a maido da raguwar Amurka wanda suka mutu a yakin Koriya a shekarun 1950, wanda hakan ya nuna wata sabuwar takaddama tsakanin ƙasashen biyu. Amma an bar jami'an ma'aikatar tsaron Amurka da na Majalisar Ɗinkin Duniya suna ta jiran na Koriya ta Arewa a yankin nan da babu soji, ba tare da an yi musu bayani kan dalilin rashin zuwan jami'an Koriyan ba, a cewar kamfanin dillancin labaran Yonhap na Koriya ta Kudu da kuma wasu jami'ai da suka zanta da gidan talabijin na CNN da kuma gidan jaridar Washington Post.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington. To, yayin da magabatan Najeriya ke ci gaba da kai ziyarar jaji a jihar Sokoto saboda kashe-kashen da wasu miyagu suka yi, ko ajiya an gano wasu gawarwaki a ƙaramar hukumar Raba ta jihar Sokoton. Murtala Faru Sanyina gare ka.
Kimanin gawarwaki 30 ne aka yi wa jana'iza da yammacin jiya Laraba a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal. An gudanar da jana'izar gawarwakin da aka sami ɗebowa ne daga dazuzzuka da kuma zagayen garin na Taɓanni, wanda wasu 'yan bindiga suka kai hari a ranar Litinin da ta gabata, aka kuma binne su duka a garin Gandi. To sai dai rahotanni sun ce a yau ma an ci gaba da samu gawarwaki har 6 zuwa garin na Gandi, yayin da ake hasashen cewa da akwai wasu gawarwaki a cikin gidaje a garin na Taɓanni, wanda yanzu haka yake wayan ba kowa. Gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar ya jagoranci wasu gwamnonin APC 5 inda suka kai ziyarar jaji a Sokoto, da suka hada da gwamnonin jihohin Katsina da Niger da Jigawa da Adamawa da Borno. Bayan kwashe tsawon sa'o'i 2 suna ganawa a sirrance, gwamnan na Zamfara ya ce sun tattauna ne akan yadda za a samu bakin zaren warware wannan matsala ta kai hare-hare da kashe-kashen jama'a wacce ke addabar jihohin nasu.
To mun zo wurin tanzan ko abin da ya faru a Sokoto, kuma mun yi ta'aziyya ga ainihin gwamnati da kuma 'yan uwa waɗanda suka rasa rayuka da kuma dukiyoyi. Mun sani cewa ga al'adar ku ta 'yan jarida za ku yi hasashe ko akwai wani abu. Abin da muka tattauna shi ne dukkan munin jihohin nan guda 4 ko 5 muna fama da irin wannan matsalolin. So a matsayinmu na shugabanni mun tattauna a kan sha'anin tsaro da tattalin arziki na hanyar da za mu zamna a matsayinmu na gwamnoni da kuma ainihin ita gwamnatin tarayya, ganin cewa wani tsari ne za mu fito don kada a ɗauke mu a yi mana bazata. Wannan sha'anin musamman ni dare da rana muna fama da irin waɗannan matsalolin. So matsaloli wanda ya kamata mu shugabanni mu zamna mu zuzzurhin tunani a ciki, daga ina wannan abu yake hitowa, kuma da ina ne za a yi a samu magani, wanda za mu haɗa kai da gwamnatin tarayya ganin cewa an cimma wannan makasudi in Allah ya yarda.
To sai dai duk da yake kawo yanzu ba wani rahoton kai jami'an tsaro ko kuma sojoji na musamman a yankin da lamarin ya auku, gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya ce an ɗauki matakan magance matsalar, duk da yake bai bayyana matakan ba.
Matakin da gwamnatin jihar Sokoto ta ɗauka da jami'an tsaro shi ne mun ƙara ɗaukar matakan tsaro, an ƙara jami'an tsaro, kuma muna ƙara ba jama'a haƙuri, jawo hankali suka cewa su koma wurare su insha Allahu, za a tabbatar da cewa komai ya tafi daidai.
Rahotanni da yana nuni da cewa ko baya gagarin na taɓanni, kusan dukkan jama'ar ƙauyukan da ke zagayensa sun yi ƙaura daga gidajensu saboda fargabar dawowar 'yan bindigar, lamarin da ya sa adadin 'yan gudun hijira ya ninka zuwa Dubai, mafi akasari mata da ƙananan yara da suke fakewa a makarantun boko. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To Allah shi kyauta, kafin mu ci gaba ga wannan. Gani sai kuma batun ayyukan hajjin bana, inda hukumar alhazan Najeriya ke cewa za ta dau matakan ganin rashin gaskiya da kuma matsalolin da maniyyata suka fuskanta shekarun da suka gabata an shawo kansu yanzu. Mustafa Batsari, gare ka.
A yayin da ake sa ran fara jigilar maniyyata aikin hajjin bana daga Najeriya zuwa kasar Saudi Arabia a ranar 21 ga wannan wata da muke ciki, hukumar jin dadin alhazan Najeriya na ci gaba da daukar matakin dakile duk wata ciwa-ciwa daga jami'an ma'aikatar alhazan a matakai daban-daban na Najeriya. A baya dai an sha samun irin wannan matsala musamman a wasu jihohin Najeriya. Alhaji Umar Bala babban jami'i ne a hukumar jin dadin alhazan Najeriya da yazo nan jihar Niger domin gudanar da wani taron bita ga ma'aikatan hukumar jin dadin alhazan jihar Niger.
To kamar da kullum muke fadi, ti aikin haji amana ce. Duk alhajin da ya biya kudin sa dan ya zo yayi aikin haji wajibi ne, hakkin mu ne, hukumomin alhazai na jihohi da hukumar alhazai ta kasa mu tabbatar da cewa alhajin nan yayi aikin sa. Idan wani mai aiki ma'aikaci ya noki ya bai abin da ya dace ba, akwai amana a kansa.
To gwamnatin jihar Niger ma ta ce a bana ta dauki matakin toshe duk wata kafar aikata ba daidai ba a hukumar jin dadin alhazan jihar Niger domin kauce ma aukuwar irin abin da ya faru a shekarar bara. Alhaji Tanko Baba Ahmad shine mai baiwa gwamnatin jihar Niger shawara akan harkokin addinai.
Abubuwan da suka faru don an zauna an dibayya me yasa har haka ta faru? To an gano dalilan, kuma gane dalilan suka dauki matakin cewa to tunda haka aka yi yasa irin haka ta faru, to ba za a sake haka ba. Duk wani abin da ya shigo yanzu a tura ma NACOM direct ba tare da irin yadda ake yin shi shekaru da suka wuce har aka samu matsala irin wanda aka samu last year ba.
Kawo yanzu dai hukumar jin dadin alhazan jihar Niger ta ce kimanin kujerun aikin haji 2000 ne kacal ta sayar daga cikin kujeru 3,546 da hukumar jin dadin alhazan Najeriya ta baiwa jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ta gaida Mustapha, yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan ma sauraro basu manta ba, a makon da ya gabata na fara hira da Amina Nuruddin, mai shafin Almajira a dandalin sada zumunci na Instagram, wanda ke nuna irin rawar da mata ke takawa a fannonin al'umma daban-daban. Tana kuma da wata kungiya mai zaman kanta. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar. Da farko ga tambayar da nayi mata. To malama Amina, bayan shafin Almajira a Instagram, wane kuma ayyuka kike yi na taimakawa mata?
Yanzu dai da na ga ya samu karbuwa shi wannan page din da na fara akan yanar gizo, sai na register din shi akan ya zama NGO, sun buɗa shi ya zama kungiyar zaman kanta. Don ina buƙatar ba wai matan arewa da suke kan yanar gizo ba, har wanda ba su yanar gizo su ma su ƙaru da abin da muke yi. To sai yanzu makaruka wanda ke da mata ko na mata su kaɗai kuma da mamazan sukan yanzu gayyace don yi magana don ba su labarin ayyukan da suke suna ƙarfafa musu gwiwa da cewa su ma suna iya zama su abin su matan ma da nake sawa a fili. Sannan kuma masu ƙaramin ƙarfi yanzu aikin da nake ina son karɓi, idan an yi makaranta na karo na uku yanzu akwai masu littattafan da ba wai za su ƙara amfani da su ba. So ni yanzu abin da nake so in yi ina son karɓi wannan littattafan daga hannun mutane, daga 'ya'yansu sun zama amfani da su tun da ajin gaba za su ba su da buƙatar su.
Haka
karɓi littattafan nan muje makarantun gwamnati ko makarantun dai masu ƙaramin ƙarfi, sai a rarraba ma 'yan mata ma dai su zan fi ba ƙarfi saboda iyayensu ƙara samun ƙarfin gwiwan su ne dai su makaranta, su ana tallafawa da littattafai ɗan jikan makaranta haka kakannin makaranta duk abin da dai za mu iya samu. To shi ma ta wannan hanyar abin da muke aiki kai kenan yanzu. Sannan kuma akwai literacy din computer, koyar da computer shi ma yana cikin aikin da nake so mu fara kwanan nan, saboda amfani da ana kiran shi information technology ba wai da yawan mu bane ke da interest a kan shi, maza sun fi dominating wannan field. To ina son mu dan koya musu su zasu san menene computer, ya zan dan kunna computer dan wata kunna computer ba ta iya ba, dan shi ma kan shi yanzu zamanin nan irin abubuwan nan baka iya su an baka a baya, to ma san mu dan son shi ma mu janye shi mu dan koya musu.
To ita wannan kungiyar mai zaman kanta taki da kika bude menene sunanta?
Ita ana kiranta Almajira Aspire Initiative.
To ita ma sunanta Almajira kenan?
Yawwa, sunanta Almajira Aspire Initiative. Dalilin da yasa nufa Almajira saboda ainihin nufin Almajira ba wai mabarashi ba ko jibin kan titi yana nufin mutane. Almajiri asali wanda ke zuwa neman karatu da ilimi da karuwa da wani abu.
haka.
To ina so in yi kaman neutralizing kalmar ne dan mutane su ga cewa kai wannan almajira ce amma ba ma aiki da almajira ce ba, koya ma mutane yadda za su samu ci gaba a rayuwa, su zama wani abu a rayuwa. To ba wai lallai mabarata aiki da su ba almajira tsaya.
To a cikin bayanin ki naji kin tabo batutuwan kamar ba da tallafi ga mabukata, kamar ta yaya ake kungiyar ki take samun kudaden gudanarwa ko kuma hanyoyin da za ku tallafa ma mabukata?
Gaskiya da sabuwa ce da ta ita kanta initiative ne wanda ta fara shekara 1 da ƴan makaranta take kai. To ana son su ga da ka sanya su kai kan profile din su saboda dadin da suka ji an sanya su kuma da aikin da ake ciki yayi an nuna ana na'am da shi, sai ka ga sun da cewa sun da ke donate wani abu. To shi wannan donation din shi ne zaka ga mun yi amfani da shi, amma su da yawa dai mutum ta fannin su da yake ba wai na kuɗi ba ne ba an yi amfani da su an kama da ba da to yawa. To ire-iren haka kin ga ba wai irin gudunmuwa daban-daban ne ba wai lallai sai kuɗi ba.
Haka. To ita ƙungiyar almajira yanzu a wani mataki take?
Ita gaskiya ƙungiyar nan for now dai a Kaduna ne.
A Kaduna
take. A nan take zaune amma kuma ina da burin insha Allah a ce duk state na arewacin Najeriya mun yi aiki da su, muna zuwa muna da ofishi muna da ma'aikata da za su ko mutane masu aikin sa kai haka. Don a yanzu gaskiya akwai mama saƙonni daga yanar gizo za ka ga daga Yola daga Borno daga Abuja suna tambayar ta yaya su ma za su zo ai wannan aikin da su ba wai akan ana biyan su kawai ai volunteer su yi aikin sa kai. To yanzu ina neman hanyar da zan sanyo su su ma cikin hidimar don aiki dama hannu da yawa ya fi za mu samun impact din aikin.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin baƙuwar tamu Amina Nuruddin da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaishe ki, yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da sharhin jaridun Amurka.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken gwamnatin Trump ta haɗa 'ya'yan bakin haure 57 da aka raba su da iyayensu bayan kwanakin da kotu ta ɗiba mata ya wuce. Labarin ya ci gaba da cewa gwamnatin Trump ta yi ikirarin kammala zagaye na farko na haɗa iyalan da aka raba a bakin iyaka. Amma ya rage wa kotu ta duba ta gani ko jami'an na gwamnati sun bi umarnin kotun da sauri ko ba su bi ba. Mashari'ar kotun yanki Dana Sabrok ya kakaba wasu jerin ƙayyadaddun lokuta kan gwamnati da ta haɗa kusan kimanin yara 3,000 da aka raba su da iyayensu. Ƙarƙashin dokar ba sani ba sabo ta shugaba Donald Trump kan ɗabbaka dokokin baki. Kashi na farko shine yaran da ke ƙasa da shekaru 5 a haɗa su da iyayensu kafin ranar 30 da ta gabata. Sai mu leƙa jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken alƙawari ya cika Trump ya sa mambobin ƙungiyar NATO sun ƙara kuɗaɗen kashewa fannin tsaro. Labarin ya ci gaba da cewa matsin lambar shugaba Donald Trump da takwarorinsa na ƙungiyar ƙasashen da ke cikin ƙungiyar NATO ya sa sun ƙara kuɗaɗen da ake kashewa ɓangaren tsaro wuri na gugar wuri har dalar Amurka biliyan 33 a cikin wannan shekarar. Haka kuma mambobin ƙungiyar ta NATO sun yi ɗamarar ƙara matsa lamba akan lokacin da aka ɗiba wajen kashe kuɗaɗen a mataki na biyu na kashi 2 cikin 100 na ƙarfin arzikin ƙasashen. Mr. Trump ya bayyana haka ne a wajen taron manema labarai taron ƙolin da aka yi a Brussels. Sai mu leƙa jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken ma'aikacin FBI ya kare kansa a wani zaman sauraro da aka yi a majalisa mai cike da ƙalubale. Labarin ya ci gaba da cewa ma'aikacin hukumar binciken manyan laifuka ta FBI wanda ke cikin tarkatarkar aiki ya kare kansa da ƙarfin gaske a zaman bincike kan Rasha a ranar Alhamis da ta gabata, inda ya yi watsi da zarge-zargen da ake masa kan ya yi jagoranci bincike mai zaman kansa wanda ke da alaƙa da ra'ayin siyasa da sirri game da ɗaukan mataki da sa ido kan 'yan jam'iyyar Republican da ke hankararsa mai laƙabi da wata nasarar da Putin ya samu. Jami'in Peter Strzok ya faɗa wa 'yan majalisar da ke binciken cewa bari in fada muku karara da saran tsuwa da nayi babu lokaci guda daya a shekaru 26 da nayi ina ƙara kasata wanda nayi amfani da ra'ayi kai a dukkan aikin da nayi ko matakin da na dauka ya faɗi haka ne sakamakon ra'ayin yan majalisar jam'iyyar Republican waɗanda suke kokonto akan shaida cewa ta nuna rai sarrai baje-baje a cikin manyan jami'an na FBI Sharhin jaridin Amurka na wannan mako kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na Murya Amurka ke cewa mu zama lafiya
to kai ma ka kasance lafiya yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku ma sauraron mu
Assalamu alaikum sunana Baffa Haruna Damba Habaji Bajoga dalibi a kwalejin ilimi na Alhaji Garba Takada to alhamdulillah ala kulli hal a yau zan yi kira ne ga ƴan siyasar Najeriya cewa don Allah su dubi girman Allah su yi wa Allah su kai da kai ga ƴan siyasar ko a mutu ko a yi rai domin ko wannan zaɓe da za a yi a jihar Ekiti haƙiƙa alamai sun nuna cewa jam'iyyar PDP ta ja daga jam'iyyar APC ta ja daga waɗannan manyan jam'iyyar sun ja daga kowa yana buƙata ya ga ya kawo gwamna a wannan jiha ko a mutu ko a yi rai a je a ƙara duka akan talakawa za ta ƙara
mai magana Musa Shehu Musari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya ina kira ga kamfanin sadarwa ta Aitel a gaskiyar al'amarin kamfanin sadarwa na Aitel kulawa mutane wa rakanci yanzu a karawar hukuma ta kai Musari yau idan akwai network gobe babu an jima akwai TV babu yau ya kai kusan shekaru kulawa mutane wannan al'amari Samson abin da kuke wa mutane bai dace ba
Assalamu alaikum sashin Hausa na Murya Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora kamfana malam Madaurin jihar Jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da kawance da jam'iyyar PDP aka ce ta yi da irin su Buba Ganadima da kuma wasu jam'iyyu guda 41 to ina so Buba Ganadima isan idan zai haɗa jam'iyyu guda 100 da jam'iyyar PDP ba za su iya kare ganin Muhammadu Buhari ba sai Allah ya yi kuma irin makirce-makircen da ganin Muhammadu Buhari ake kunna mar a Najeriya to da yardar Allah mu ta naka muna masa addu'a kuma in Allah ya yi alkawari 2019 ganin Muhammadu Buhari shine shugaban kasa
Assalamu alaikum sashen Hausa sunana Muhammad Awal Duka daga Zaria da Allah ku bada wannan dama in bayyana ra'ayina game da roko ga gwamnatin jihar Kaduna malam Nasir Irfa'i game da sababbin malamai da diba to sa ta tausayi da taimako akan al'amuran domin an samu kusan kwana 100 da wani abu suna aiki ba a biya su haƙƙinsu ba kuma abin da nake son gwamna ya gano mai girman gwamna wa'annan mutane talakawa ne kuma gwayayen da aka tura su mafi yawancin su sai sun hau mota sun kashe kuɗin su rance suke yi wanda ake ba su cin manzi wani lokacin ya gaza
to yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da labaran duniya amma fa a takeice
Birnin London da ya shiga rudanin siyasa da zanga-zanga da aka yi ta yi a kan titina saboda Donald Trump na karɓar bakuncin shugaban Amurka wanda ya isa birnin ajiya Alhamis wanda ta ce ziyararsa ta farko a ƙasar ta Burtaniya tun bayan da ya hau karagar mulki kusan watanni 18 da suka gabata. Gabanin isasshe Burtaniyar shugaba Trump ya kwatanta ƙasar a matsayin wuri da ya ɗau ɗumi. Trump da mai ɗakinsa Melania sun samu tarbar ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka ne da ke Burtaniya. Kwanaki kaɗan kafin haɗuwar da za su yi a Helsinki babban birnin ƙasar Finland shugaban Amurka Donald Trump ya kwatanta takwarar aikinsa na Rasha Vladimir Putin a matsayin mutum wanda ba aboki ba ne ba kuma abokin gaba ba ya ƙara da cewa Putin abokin gogayya ne kawai yana mai cewa wataƙila wata rana zai zama abokin amma dai ni ban san sa sosai ba
To masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirin gabaɗayan sa. Kafin nan muna taya Sheikh Ahmad Adam Kudbi murnar ɗaurin auren ɗansa Ubairat da amaryarsa Hawwa'u wanda za a yi gobe Asabar a garin Bauchi da fatan Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a mai fa'ida amin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyan Mudarris Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai ku anjima.